da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Alhamis 6 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka kamar tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa tare da ku. Shirin yau da wadudin kaciyar mata wanda har aka ayyana ranar 6 ga watan Fabrairu saboda yaki ranar yaki da kaciyar mata ta duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta yi bayani cewa mata 120 zuwa 140 waɗanda aka yi wa kaciyar matan suna cike da hadari na rashin lafiya kamar su yoyon fitsari da matsala wajen haihuwa. Wasu sama da miliyan 3 suna ci gaba da fuskantar wannan lamarin a kowace shekara cikin kasashen nahiyar Afirka. Duk da cewa kasashe da dama sun haramta yanke al'aurar mata, amma har yanzu ana samun masu yi da suka dauka a matsayin al'ada mai karfi ko addini da kuma cewa zai kare su a yayin zamantakewar auren su tsakanin su da iyalinsu. Wannan lamarin ya ci tura inda al'umma sun tashi, ƙungiyoyin farar hula da dama suna bayyana wannan al'amarin saboda ayi kokari a dakile. To shi yasa na gayyaci waɗanda za mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka. Da farko dai za na tattauna ne da Imam Grand Imam na masallacin birnin Douala da kuma alkali a masarautar birnin Douala din. Grand Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kaji dai maudu'in da zamu tattauna akai, kuma ina so naji yaya ainihin kaciyar mata take cikin addinin musulunci.
To na farko dai shi addinin Islama yana umurni ne ga dan adam da jin dadin rayuwarsa gurgudun hali. Duk wani abu da ya sa canci cewa mutum zai ji daɗinsa, to wato addini ta shimfiɗa ta yi kuma tsari a kai gurgudo yadda za a yi amfani, yadda zai zanto ladan ran wa ladan ba cuta ba kuma cutarwa. Al'amari da yake ya shafi al'amarin mata, Allah ya riga ya zantar wato cewa su mata Allah ya halice su wato yan taimakawa ne, yan zamantakewa ne tare da wato ainihin mazaje. Yayin da Allah yake cewa nisa'ukum harsul lakum, wato matanku gonakinku ne, fatu harsakum anishitu, kuje ga matayenku wato gurgudun yadda za ku iya a tsaye a kwance a duk kowane irin hali ya dace. Haka addini ta shimfiɗa kuma ta ja kunne shi, akwai bangaren da ba za a amfani da shi ba gudun kada a cutar. Misali kamar shiga ta dubura wurin shakiran kashi, ya hana ci a kashi ganin saboda kada a cutar da shi. To wannan duka domin a shimfiɗa ma dan adam jin daɗi ne a lokacin da yake zamantakewa ko saduwa ta ma'aurata. Sai Allah madaukakin sarki yana cewa waqaddimu li anfusikum, ku gabatar da wani abu ta jin daɗi na wasani kafin ku shiga. Yawwa, don karan kanku. To yanda aka ce cewa a gabatar da al'amari na jin dadi, to an ce a nisantar da wanda yake kuma na wahalarwa, domin waɗannan ababe su kasantu. Su mutane Allah ya halici dan adam mutane nau'uka daban-daban. A shimfiɗi malamai sun ce guda uku. Akwai wanda ake cewa wato misali kamar mace, ana ce da ita kharija ko al'azalu, namijin kenan, wanda a koda yaushe tana bukatan namiji, koda yaushe tana bukatan saduwa da namiji. Akwai mutawassidu, matsakaiciya, wadda idan an samu ma to fadilai alhamdu, in ba samu ba ma tana hakure da wannan halin. Akwai kuma lahamu ko dakila, mata wanda ita kuma saduwa da ita akwai matsala, sai a yi watanni ba sadu da ita bai dame ta ba, ko yayi watanni bai sadu da mace ba bai dame shi ba. To waɗannan haka tsarin na mutane ya kasance. To a cikin irin waɗannan hali, kaman wadda ta farkon da ake cewa al-kharij, wato wadda tana tsananin bukatun namiji na kwanciya a koda yaushe, to addini ya shimfiɗa wanda yake al'ada ne da aka same shi, saboda a kullun shi addini abinda ya tarar kafin Islama ana yin sa, matikan ba zai cutar ba, to yana daukan shi ya kwaskwarima, ya gyara, ya amintar, sannan kuma ya umurni al'umma zai su amfani. Wanda yake kuma zai cutar, to kaga sai ya nisantar. Misali kaman da mutane suna zagayawa a ɗakin Kaaba don yin tawafi, tsurara suke yi, al'ada ne da yake yin ta tun kafin Islama. Amma da Islama ta ce ba haka za ku yi ba, ku sanya tufafinku, yawa, ku daura gefta, sannan kuma ku rufe kafadunku da bangare guda. Kin ga yadda Islama ya gyara. To kazalika anan sai ya saba cewa waɗannan da suke, domin daga cikin halittan su ne, akwai abin da ake cewa azallaku, wato kaman da kike cewa Faransiya clitoris, wannan din wanda halittan shi yana bambanta, wasu su an yi shi da tsauni, wasu su kuma matsakaiciya. To waɗanda Allah ya halitti da tsawon nan, to zaki tara cewa waɗanda suke tsananin bukata ne. To akan dan gutsi da dan kan, ba kwashewa ake yi ga baki ɗaya ba a ƙarƙashin ta, don gutsire kan ɗin ake yi a rage, saboda kiyaye mata cutarwa da kwaɗaftarwa a yayin da ba ta bukatan wannan kwaɗayin, don haka aka shimfiɗa wannan. Amma cewa a kwashe shi duka, wannan al'ada aka ƙara a cikin wannan, an cire mata daɗin kwata-kwata, an yi cuta. To wasu kuma ɓangaren akan fasa ne, fasawan ima akwai iyaka, ba a kaiwa har zuwa ƙure ko ƙuri a can, daidai ake fasar za a tsaga a tsakaninsa, wanzamai suke iya waɗannan ayyuka. Saboda haka in aka samu wannan an yaka falilai alhamdu, amma lokacin da an aka ce an kwashe, to an cutar, an cutar, tunda Allah yana cewa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da wani abu na jin daɗi don karan kanku, shine wasa da wannan al'amarin din tun kafin a sadu da mata. Saboda akwai waɗansu fasifatsin ruwa da ke fita a wannan gurin, wanda yake da ƙara zaki da jin daɗin ma'aurata. To idan wannan bai fito ba, ai a shari'a ana wanda ya fi samun azaba a lahira shine wanda zai zo samu matan ya auka mata ba tare da ya gabatar da wasanni ba. Shi Allah yana ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqaha. Shi Allah baya yin kokonto ko kunyan bayyanar da wani abu wanda yake mutane za su yi amfani. Abin nan kankantarsa ya kai kaman sauro ko abin da yake sama ga haka, sai Allah zai bayyana, domin jin daɗin ɗan adam haka Allah ya halice mu. Wannan a takaice shi ne.
Dr. Kasim, mecece matsalar yi wa mata kaciya, wanda mun san mafi yawa a nahiyar Afirka mata, musamman yara ƙanana, ana yi musu kaciya. To mecece matsalar yin wannan kaciyar ɗin?
Maganan kaciyan mata, wallahi wannan abokan ƙasashe da yawa za su sun saka hukuma suka ce ba a so a ji wannan maganan ɗin. Don me? Don daga an yi mace kaciya, wato don a cire mata marmarin samun saduwa da namiji ne, saboda sadu cewa ta isa da dinga aihuwa ba matsala, tana samun ƴaƴa, amma marmari da sha'awan saduwa da namiji kan ya riga ya fita ranta. To wannan abin din ina kawo abin da ake kira psychological defeat, wato zai saka ba za ta ji daɗin rayuwanta na saduwa da mijinta ba, har ta mutu. Ita dai ta zama nan dai sai dai ta haifi ƴaƴa, amma ba ta san sha'awa da daɗin saduwa da namiji ba. Wannan ba daɗi, bai kasanta a dinga yi haka ba. To da yawan mutanen da suke dai saboda kila wato nasu nasu halin zama ne ko me yake saka su yi ba ashina ba, amma cewan ayi mace kaci akan bai cancanta ba, bai cancanta ba don me? Don a hana ta jin dadin rayuwanta. Ba dadi ita ma tana da izinin samun ta ji dadin rayuwa da namijinta, ba aihuwa bane kuma yake kama shi gidan aure, ta aihuwa kuma da jin dadin rayuwa. Kaci akan bai tabbata a dinga yi ba, kamar hukan ta hana kasashe da yawa masu hana.
To yanzu dok a batun maganar zancen kiwon lafiyarta a halin yanzu, domin akwai wasu wayanda suke cewa wajen haihuwa suna samun matsala, domin a maganar su kaciya iri uku ne. Akwai wanda ana cire wato saman al'auran mace ce, wasu kuma suna ce ana cire labba guda biyu ne na wato mace, manyan labba. Akwai wanda kuma suke cewa ƙananan labba biyu ake wato ake rufewa baki ɗaya. To kamar ta hanyar haihuwa, yayin da aka kama labban mace na al'auranta aka rufe, baga cewa za a samu matsala ma wajen wannan haihuwar ba?
Hajiya Maimunatu, wallahi kamar yadda ke faɗa, wato babban kaciya kan wanda ake cire mata clitoris ne. Labban cikin da ake cirewa da labban wajen nan, wa'insu na yin wannan. To amma dukkan wannan ba zai hana haihuwa ba gaskiya, don haihuwa a can ciki yake, a cikin ƙwayin da yake cikin mahaifa, da mahaifa ne haihuwa yake. Labban shiga jikinta da shi clitoris nan duka na jin daɗin rayuwa ne, ba zai hana haihuwa ba. Wato kai dai abin da muke kira psychological trauma da yake kama mace, wannan ne matsalar da ba haihuwa ba. Wanda za ta haihu kan kwan cire duka za ta haihu, wanda ba za ta haihu ba ko ba a taɓa mata kaciya ba za ta haihu ba.
Jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Za mu je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan.
Claude Benu, lawyer a babban kotun shari'a na kasar Kamaru, yayi mana bayani akan dokar da kasa ta tanadar.
Du code pénal camerounais prévoit une condamnation de 10 à 20 ans.
Lamba mai mataki 277-1 na dokar Kamaru ya tanadi ɗaurin shekaru 10-20 ga duk wanda ya yanke wata gaba a jikin kowane ɗan adam, mace ko namiji. Mun tuntuɓi ɗaya daga cikin wanda abin ya shafa, Loi Denzin. Muna haɗa kamar walima tsakaninmu, inda kowacce za ta iya yin magana ba tare da jin kunya ba game da abin da ya shafe mu. Kuma ta wannan hanyar ne
za ta iya fuskantar kowa kuma ta yi bayanin ta kan wannan lamarin ba tare da jin kunya ba.
Celle qui veut entrer dans notre association parce que c'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde.
Midi, Isabelle Makuta, Dr. Jérémy Solé sun koka game da wannan matsala da ke addabar nahiyar Afirka baki daya, musamman birnin Douala da kuma sasan kasar Kamaru game da kaciyar mata.
Le nouvel organigramme de la communauté urbaine, vous avez remarqué que nous avons une direction entière qui s'occupe de
Douala. Birni ne mai dauke da dukkanin kabilun Kamaru cikin hasashe na tunani da aka yi cikin birnin Douala. Ba za a rasa masu kaciyar ba, ba a magana ne saboda wuraren da ake yi ma na ainihi ba a taba bayyana su. Da yake a zamantakewarmu akwai ƙwararru tare da sanya hannun ofisoshin ƙananan hukumomi na birnin Douala wajen ƙoƙarin dakile wannan aika-aika da neman wasu dabaru na sauya wannan tafiyar ɗin da kawar da matsala ta hanyar bankaɗo da gano masu yin kaciyar domin canza musu tafiya.
De promouvoir leur reconversion.
Les familles n'en parlent pas, il faut que ce soit dénoncé parfois par la
dangin su ba sa magana sai dai wacce lamarin ya rutsa da ita ta fito ta yi magana ko kuma makwabtai su yi magana saboda kyamar wannan abun din. Har yanzu dai wani yanayi ne da ake yi a ɓoye cikin dangi, ya kamata a yawaita wayar da kan mutane domin masu aikatawa mata ko maza waɗanda suke yin kaciyar a yi ƙoƙari a gano su cikin al'umma.
Les violences dans les civilisations sont un phénomène, un fléau temporel et enraciné.
Rikicin da ya danganci jinsi wani bala'i ne da ake yi a lokaci-lokaci kuma yana da tushensa. So da yawa muka mayar da matsalolin mata zuwa ranar 8 ga watan Maris. Wannan a gaskiya bai dace ba kuma abin kunya ne, saboda kuwa waɗannan matan suna fuskantar wariya, angwama da kuma cin zarafin su da ake a kowace shekara.
La PAFA et la mairie de Douala.
sauraronmu, yanzu dai za mu karkata wajen kwalamarmu na wannan mako, wanda za mu ji daga bakin Hajiya Habiba, wacce ita ce za ta yi mana wannan dafuwar a yau. Ku bi mu sau da kafa wajen sauraron yadda wannan dafuwar za ta kasance tare da Hajiya Habiba. Hajiya Habiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau me za a sanya mana cikin tukunya?
Malama Maimuna, to yau dai abin da za mu saka tukunya shine makabu. Makabu da yawanci ake yawancin shi ta shashin bamin da ake samun irin waɗannan abincin din. To makabu ne da ake gratin shi, sannan a zo a yi ambalin shi a ganyen makabu tutu, da preference a cikin ganyen gwaza ake nannaɗe shi, sannan a jejjera a tukunya. To zan soma daga somi dai. Abin da za mu yi yau shine makabu. A cikin kayan haɗi na makabu akwai makabu shi kanshi da ganyen makabu da manja. Manja kamar makabu, kamar irin na ko jaka guda ko jaka da rabi, zai iya yi ci manja kamar rabin leta kanu. To akwai kuma bunga busheshen kifi, ko bunga ko wani iri, amma dai busheshen kifi. Sannan akwai barkono, akwai abin nan da ake kiran shi rondel, da Hausa ana kiran shi gyaɗan girki da Hausa. Akwai albasa, akwai kuma ni ina yawancin na sa busheshin nama mpara, to busheshin nama da kuma poivre blanc da poivre noir da gishiri, dan gishiri da kuma dan magi a ciki. To yanzu wajen haɗin waɗannan kayan ɗin duka, makabu dai mun sai makabu, za mu ɓare makabu. Sannan daga in aka ɓare makabu, za a wanke shi a cikin tasa, a wanke a sa wani tasa daban. Bayan an saka tukunya, babban tukunya dai mai haske a ciki, yanzu sai a ɗauki manja a zuba a ƙasan tukunyan, in a cikin tukunya a shashafa shi, saboda kada ya makale wajen dafuwa, kar ya makale. To yanzu makabu in shi ayi rafin duk makabu inda aka riga aka wanke shi, ayi rafi a sa shi a wani tasa daban. Shi a ɗauki ɗan gishiri a saka a ciki, a juya. Yanzu ganyen makabu da aka riga aka ana sayarwa a kasuwan ɗin, to yanzu ganyen makabu, irin manyan ganyen makabu na wanda ba su kaikaye, don akwai mai kaikaye a wuya in kai da shi kamar irin kananan nan. To saboda haka ma ake dan cika manja ciki don kai kaikaye. To yanzu sai a dauki ganyen makabu in a gyara shi, shi ma a wanke da kyau, a wanke ganyen makabu in a gyara shi, sannan a yanyanka shi dan daidai kamar an rondel haka. Yanzu sai a dauki cokali yanzu sai a makabu inda aka riga aka yi gratin shi, aka sa tasa, aka saka gishiri, aka juya dai, aka dan dandana baki, ya dan ji gishiri. Yanzu shi a dinga nannadewa a ganyen makabu in ana jerawa tukunya, ana nannadewa ganyen makabu ana jerawa tukunya. Haka da hakan nan, yanzu aka nade aka jera tukunya, in ya dan kusanci kashi, a kuma dauko manja a kuma sawa a saman, wato har mako uku ana nade ana sa manja a tukunya. In za a jera shi, za a bar dan waje dan tsakiya hakan nan, da a tashashin karshe za a zo a saka sauran condiment din. Yanzu an gama wannan, an sa shi a gefe. Yanzu nama, busheshen nama yanzu da zake sa a ciki, shin dauka in wanke shi, yanyankan wanke, kuma sa tukunyan shi daban, sa dan gishiri da mage, da in sa dan gishiri da albasan, tafasa shi kuma, shi man tafasa shi kuma ya dan tafasa da kyau, sannan in cire in saka a gefe. Yanzu condiment in su albasa da barkono da rondel da poivre blanc poivre noir, in hada su in sa mishi albasa ya ji da kyau da barkono. Yanzu shi in nika su, in hada su tare, shi in nika. Yanzu in na nika su, shi in sa shi, shi ma in aje a gefe. To yanzu abin nan gishiri ma da magi su ma suna nan a gefe. Yanzu bungan da na saya, ko busheshen kifi dai ake kira sai shi ma in gyara shi in wanke shi sa shi a dan tasa in ajaje fi yanzu lokacin haɗi yanzu wajen haɗi ne yanzu lokacin haɗi yanzu shi yanzu in zuba nama inda da dan ruwan nama a cikin in na riga na haɗa wuta na dora tukunyen in a wuta in ya soma zafi yanzu shi yanzu in zuba naman da na tafasa inda akwai dan ruwa a cikin nama in duka ba matsala shi yanzu zuba naman in a sama yanzu in dauko kwanjiman inda na nika su barkono da albasa da su kwabo blanda rondel shi ma in zo in zuba shi yanzu in dauko bungan inda na riga na gyara shi shi ma na wanke shi in zo in zuba a sama in shi in dan kara dan gishiri kuma kadan shi in sa dan magi ko kwaya biyu a ciki yanzu shi in saka sauran mai da yake rabin leta na siya na raba shi uku yanzu shi in sa sauran mai in baga wuta in ya soma zafi ya soma bararrakowa shi in zuba ruwa har ya dan hawo kaman ya dan kusan fice tukunya ya wuce abubuwan da suke a cikin tukunyar ishe in rufe ba a juyawa in na rufe yanzu in ya soma bararraka shi da kansa zai taso in ya soma bararraka shi da kansa zai taso sai yanzu in na bude yanzu zai iya in juya gefe ina dagowa ina juya saboda sauran kayan haɗin in su shiga ciki hakan nan da nake yi shi ne zai sa lokacin da ake sayarin abinci a tasa sai ya fito kiga ya fito yana nan ron bai fashe ba a nannade to gashi nan dai yanda ake dafa ikwam
to masu sauraron mu kun ji dai yadda Hajiya Habiba ta kawo wannan dafuwar sau da kafa dalla yadda ta yi bayani a cikin bayananta dai akwai waɗansu abubuwan da ta kira da wato faransanci kamar rondel wato wani kayan abinci ne wanda muke sanyawa cikin miya wasu suna kira gyaɗan miya wasu kuma dai kamar yadda dai muka fi sani a nan ƙasar Kamaru rondel dai ake kira to sa'annan kuma akwai farin masoro da baƙin masoro wanda ta kira da poivre blanc da kuma poivre noir to ma sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe da kuma kwalamarmu na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah mai kowa ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma sabon abin sanyawa a tukunya ko kuma sabon shirin kwalamarmu na wannan mako a huta lafiya.
To madalla masu sauraron mu anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Maimunatu Sado da bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai anjima ku.